بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانا لهدي وتر رمضان ينادق أنا أبو مشابكوي ألف تريهدو دا 40 دا هجرية. كما yau muna goma ko ko tara muna tara kamar yadda na faɗa muna goma daidai ga watan biyar shekara ta 2020 daidai miladiya. Wannan shine darasinmu na 16 a cikin wannan wata mai albarka, kuma shine darasi na biyu a cikin suratu was-saffat. Yau za mu tashi insha Allah aya ta 12, amma za mu dan dawo daga aya ta 11. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستفتهم أهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
To ubangiji subhanahu wataala yake cewa fastaftihim, ka tambaye su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ahum ashaddu khalqan, shin halittar su ita tafi ƙarfi? Su kafiran Makka da suke ganin kamar Allah subhanahu wataala ba zai iya bullo musu inda ba sa zato ba, ko kuma suke zaton kamar Allah ba zai tashe su ba. To wataƙila suna ganin halittar su kamar an sha wahala wajen yin su, kuma ba zai yiwu a ɓata su a sake dawo da su ba. Sai Allah ya ce, to ahum ashaddu khalqan, shin halittar su ita ta fita kowa? Amman khalaqna, ko kuma abin da muka halitta a sama da ƙasa, wanda akwai tauraro ɗaya kawai da ya ninka duniya so miliyan 160, shi kuma ba komai bane a cikin taurarin da Allah ya halitta. Akwai mala'ika ɗaya da tsakanin kunnansa da wuyansa tafiyar shekara 70,000, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Akwai dutsen da za a iya yin shekara ana tafiya a kansa, ba a san ma inda ya dosa ba, kuma a cikin duniya yake, kuma ba a san ma a ina yake ba. Ga manya-manyan gine-gine da halittu da abubuwa da Allah subhanahu wataala ya, akwai halittu na ƙarƙashin ruwa wanda duka Allah ya samar da su, wanda ya samar da su ko ai zai iya batar da su, kuma ya sake samar da su. Sai Allah ya ce, ahum ashaddu khalqan amman khalaqna. A wata surar Allah subhanahu wataala ya ba da amsa da kansa, kamar yadda ya bayar a cikin suratul ghafir, ya ce suratul ghafir, ya ce la khalqus samawati
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Allah ya ce la khalqus samawati halittar samai da aka yi guda bakwai da Allah ya yi wal ardi da halittar kasai guda bakwai akbaru girman su yafi min khalqin nasi fiye da halittar mutane walakinna aktharan nasi la ya'lamuna sai dai mafiya yawan mutane ba su san da wannan ba to Allah ya ce inna khalaqnahum min tinin hakika fa mu mun halicce su min tinin daga kasa ko tabo lazib wanda yake tatacce idan ka sa hannunka zai iya biyo hannunka ba wani girma ne da shi ba wani nauyi ne da shi ba lazibun bi ma'ana lafiq kamar da sayyidina Ali Allah ya kare yadda a gare shi ya kafa misali da fadin ta'allam fa inna Allah zadaka basatan wa akhlaqa khairin kulluha laka lazibu ay lafiqu lazibu bima'ana lafiqu wannan ra'ayin min tinin lazib da ma'anar lafiq wanda in an taba shi zai biyo hannu wannan shine ra'ayin Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare yadda a gare shi wasu kuma suka fassara shi da lazib mai santsi to a me yasa aka sifanta taban da aka halicci mutun da shi da lazib shin yabo ne ko kuma me yake nufi to Allahu a'lamu wasu suna ganin cewa yabo ne da aka tashi a cikin kasar sai da aka samu wacce tafi kyau da aka shi yasa Allah subhanahu wataala yake tuna wa dan adam irin yadda yayi shi wasu kuma suka ce a saboda matuƙa da aka kai wajen bayanin cewa ba wani abu bane inna khalaqnakum min tinin lazibin ay lafiqun wa laziq tafsirin da aka samu bambancin tafsiri da aka samu na laziqun da lafiqun bambanci ne wanda yake na fadin ma'ana ba bambanci ne na tabani ba akwai ikhtilafu tanawwu kamar a ce duka wannan kuma yace tsuguna wannan yace risna kaga dai duka in aka fada wa mutum abu daya dai zai yi dai Allah sai yace bal sai dai ajibta kai kai mamaki ya Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yaskharuna su kuma suna izgili da abin da aka saukar maka na alqur'ani to me mazala kuma mamakin me yayi Allah ya aiko shi mala'ika ne yazo masa da sakon Allah shi ya riga ya san Allah ne ya aiko shi kuma yazo ya gaya musu tare da hujja amma sun ki yadda sai manzo Allah yake mamaki sai Allah ya ce bal ajibta wa yaskharuna su kuma suna yi maka ba'a suna yi maka izgili suna nuna cewa kaman a wato kaman ba Allah subhanahu wataala ne ya aiko ka ba to lafazin bal ajibta qira'a biyu ce akwai qira'ar Hamza da Aliyul Kisa'i da Khalaf a qira'ar sa ta goma suna karantawa bal ajibtu ni Allah subhanahu wataala na yi mamaki ya za a yi aiko musu manzo ya zo musu da dukkan hujja da bayani wa yaskharuna su kuma su dinga izgili barik shi ne da Nasir ya nemi Masaudu wa yaskharuna su kuma suna izgili to anan jama'a zai yi a ce Allah ya yi mamaki bal ajibtu ni Ubangiji in ji Allah na yi mamaki sai mu kuma me ma'anar mamaki a mamaki shine asalin sa a halittar dan adam idan aka ce mamaki ana nufin wato shiga cikin wani yanayi bako lokacin da wani abin da baka san zai faru ba ya faru shine mamaki ko to kuma zai yi a danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala faruwar wani abu da shi Allah bai san zai faru ba to da haka shi yasa wasu suka kuskurantar da wannan qira'a suke cewa ba zai yi a ce a cikin manya-manyan malaman lura ba zai yi a ce ajibtu dinnan ba zai yi a ce bal ajibtu ba sai dai in kuma ya tabbata to sai dai a yi tawili me tawili shine a ɗauke ma'ana ta zahirin a nemo wata ma'ana koda ba kowa ne zai iya gane ta ba tunda kun san duk magana tana ɗaukar yawancin maganganu suna ɗaukar sama da ma'ana ɗaya misali yanzu in ka zo ka ce sayashi ko sakayashi bahaushe me zai fahimta eh a ɓoye shi to amma yanzu in a wajen yan daba ne in aka ce sakayashi sun san me ake nufi ko ba haka ba ne to zai yi inda ba wajen yan daba ba a ɗauko ma'anar wajen yan daba a yi amfani da ita wataƙila sai dai inda wani dalilin ƙarara da idan aka faɗi wannan ake nufi waccan ma'ana ake nufi to tashi daga ma'anar da kowa zai gane a tsallaka zuwa ga ma'anar da ƙila sai an yi dogon bayani kan a gane shi ake kira tawili wanda asali game da abin da ya shafi tawili akwai mazhaba uku game da abin da ya shafi tawilin ayoyin na sifa a cikin alƙur'ani akwai mazhaba ta farko da tana ganin cewa duk wani abu da ka karanta shi da ya shafi Ubangiji kaga hankalinka bai ɗauka ba to sanziya masa ma'ana dole ma ka kawar da wannan ma'anar ta zahiri ka nemo wata ma'anar ta baya kamar yanzu misali in muka ce zaki me muke nufi wata dabba ce a daji ko amma za mu iya cewa zaki muna nufin wani mutum mai ƙarfi to sai suka ce kawai in aka ji an faɗa wa Allah wata kalma wacce baka gane ta ba to canja ta ka ɗauko ma'ana ta biyu wannan shine ra'ayin mutakallimun almutakallimuna min al-asha'ira wal maturidiyya kamar ya asha'ira da maturidiyya da mutakallimun ammatul mutakallimun duk sun tafi akan cewa dole ma ai tawili da zarar ka karanta wata sifa ta Ubangiji da bata yi maka ba to canja mata ma'ana sai mazhaba ta biyu ita ce mazhabar da latarar ta'wila albatta suna ganin ba zai yiwu ba bal ma sai ka ƙara matsantawa wajen kwatantawa mutane abin da ake nufi to wannan shine su ne almujassima su ne masu yi wa Allah ta'ala Allahu amma yaf'alun su ne masu yi wa Allah kama masu zana hoton Ubangiji a zuciyar mai sauraro su ma wa'annan ɓatattu ne sai kuma mazhaba ta uku ita ce wacce take tsakanin waccan da waccan wacce ta tafi akan cewa al'asul shine duk wani abu da Allah ya tabbatar wa da kansa ko manzon Allah ya tabbatar masa to asalinsa a bisa zahirinsa ne ba zancen wai ka canja masa ma'ana sai dai idan akwai wata hujja da dalili da aka samu ta da aka samu ko a Qur'ani ko a sunnar da ta tabbata wacce take kuma ta dace da hankali wacce za ta samu tashi daga wannan ma'anar mu koma wata ma'ana wannan shine ra'ayin Imam Malik shine ra'ayin ammatu sahaba wat tabi'in shine ita ce mazhabar da ake dangantawa Hanabila ko kuma as-salafiyya an fahimci mazhabun guda uku ko to idan muka dauki sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala al-muta'akhirun ko da yake mu ɗauka magabata gaba ɗaya sun fahimci alƙur'ani ba su da matsala sun fahimci hadisai ba su da wata matsala duk abin da za a faɗa game da Ubangiji sun gane shi shi yasa za mu ga tambayoyin da sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da Ubangiji ba su da yawa saboda Qur'ani nan an saukar da shi ne da yarensu kuma a gabansu aka saukar shi yasa muke cewa kullum mu koma zuwa ga fahimtarsu domin su ba su samu matsala ba an ce bal ajibtu wa yaskharun maza Allah ya karanta a haka suna ji za su gane ya Ubangiji me ke na ake nufi da Ubangiji ya ce a jibto fanta matsala haka tabi'ai ma haka da yawa daga cikin tabi'u tabi'ina to amma da Allah ya sa ya buɗa Allah ya sa aka shigo musulunci wanda ba musulmai ba suka shigo musulunci harshen larabci yana ɗan ƙara baya 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 ana samun ƙungiyoyi na addini suna sake bayyana to sai aka buƙaci sharhi da ƙarin bayani wannan yasa almutaakhirun suka kasa sifofin Allah zuwa kaso kaso akwai sifofin da kai tsaye ba a sabanin cewa sifofi ne na Ubangiji subhanahu wataala kamar misali rayuwa ai rayuwa sifa ce ta Ubangiji kuma sifa ce lazima ba lokacin da Allah ba rayayye bane ko akwai Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayy rayayi wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, ka dogara ga sarkin da baya mutuwa, rayayi ne shi. Kamar tamuwa, sifar tamuwa ta sifa ce ta Allah ko sifar nafsiya. Misali Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar mana a cikin alqur'ani cewa shi samamme ne, kuma hankali ma ya tabbatar tunda ga samammu dole akwai wanda ya samar da su, ko ba haka bane? To wa'innan sifofin duk ba a yi sabani akan su ba game da abin da ya shafi Ubangiji subhanahu wataala. Akwai sifofin sa na aiki, kamar misali alqudratu, iko, kowa ya tabbatar da Allah subhanahu wataala yana da iko, ko qadirun ala man yasha. Al-khalqu, halitta, Allah yana yin halitta. Al-iradatu, Allah yana yin nufi, ko al-ilmu, Allah alimun ne, masani ne, ko wasan su ma ba a yi sabani akan su ba. To amma akwai sifofin da suka rikirkita al-muta'akhirun, wanda sun kasa ganewa a cikin sifa ce za a tabbatar da su ta yanda duk sifar Ubangiji ai Ubangijin ne, tunda shi Ubangiji subhanahu wataala baka karkasa shi zuwa bangare bangare, shi Ubangiji ne a haka yadda yake. An gane ikon sa shine dai, nufin sa shine dai, rayuwar sa shine dai. Dan haka in ka rantse da rayuwar sa, ka rantse da shi, in ka rantse da ikon sa, ka rantse da shi, in ka rantse da samuwar sa, ka rantse da shi. Haka ne, in ka rantse da izzar sa, ka rantse da shi, kuma zaka iya rantsewa da aikin sa. Shi sa su malamai suka halatta rantsuwa da zancen Allah shine alqur'ani. To sifofin da suka rikitar da su guda shida, guda bakwai ne. Na ɗaya fuska, Ubangiji yace kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika, fuskar ubangijinka ita kadai ce za ta yi saura. Sannan wama ataitum min sadaqatin wama ataitum min riban ko liyarbuwa fi amwalin nasi, karanta mana ayar.
وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
Allah ya ce ma atatun min zakatin, abinda kuka bayar na zakatu riduna wajhallahi, kuna neman fuskar Ubangiji, me ma'ana fuskar Ubangiji ana? Sannan cewa Allah ya ce kullu shay'in halikun, duk abinda ka sani sai ya mutu illa wajhahu, in banda fuskar sa. To kaga wannan sai suka ce fuska mun kasa ganewa, shin fuska din ma danganta ta a matsayin sifa ko sunan Ubangiji, ko kuma za mu danganta ta a matsayin aikin Ubangiji? Sai bayan nan hannu na Ubangiji subhanahu wataala, Ubangiji ya ce wa qalatil yahudu
yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
Ana Allah yayi wa Yahudawa raddi da suka ce wai hannun Allah a kukunce yake, baya dauka ya bayar, wal iyad billah. Sai Allah ya ce ghullat aydihim, sune dai aka kukumtar da hannunsa marwata, wa lu'inu kuma an tsine musu bima qalu abi qawlihim, bal yadahu, hannayen Allah biyu mabsutatani a shimfiɗa suke akan falalarsa, yin fiko kaifa ya sha. Sai suka ce to ma danganta hannu mu ce sifar Allah ce ko mu ce aikinsa ne, ai ba zai yi ba. Sai na uku shine maƙyangyama, ƙauri kenan. Mu a mutum ƙauri shine tsakanin gwiwan mutum da digadiginsa, a nan yake ƙauri ko? Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ƙauri a cikin alqur'ani, kuma ya zo a cikin sunna. A cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce yawma yukshaf,
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.
ranar da za a bude makyan jama'a, malaman tafsiri suka ce ƙaurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai a kirawo duniya gaba ɗaya su zo su yi sujada, amma kafirai da munafikai ba za su iya ba. Fala yastati'un, musulmai su kaɗai za su iya tahowa za su. To kun ga sifa ta uku kenan ko? Sai sifa ta huɗu daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine sifa ta wato ta rayuwa. Ko kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi hadisin Abu Dharr al-Ghifari, Allah ya kare yadda a gare shi, Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa, Ubangiji yana cewa, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, kaga nafsu kenan. Ubangiji ya tabbato da kansa annafsu, wacce ta fitowa fili shine faɗin Allah subhanahu wataala a cikin hadisi kursi, ana inda zanni abdi bi, duk inda bawa na ya zace ni to ina nan. Ko fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, in ya ambace ni a cikin zuciyarsa ni ma zan ambace shi a cikin nafsi zuciyata ko raina. Kaga wannan Ubangiji ya tabbata da kansa rai. Sannan Ubangiji ya tabbata da kansa digadigi, kafa kenan diddige, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ranar alkiyama Ubangiji subhanahu wata'ala in ya danna yan wuta a cikin wuta, in ya danna yan wuta sai a dinga cewa da wutar jahannama halim talati kincika, sai ta dinga cewa halimin mazid, akwai ragowa ne ya Ubangiji. Sai Ubangiji ya ce ai na alƙawari dama sai na cika ki, in yayi ta zuba mata yayi ta zuba mata bata koshi ba, sai ya sa digadiginsa a kanta sai ta dinga cewa tet ket ket, ma'ana ta cika kenan sai ta haƙura. Wannan kuma hadisi ne ingantacce. Sannan kuma sai ash-shakhsu, an ce ash-shakhsu shine person kenan, kamar ka iya cewa kai, ba wai kai na kai ba, ba kai na ra'asu wannan ba, mutum a ce abu ka cokan, to shi ma ya tabbata a cikin hadisi inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa da kansa. To wayannan sifofin yawa da kuma ido, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa litusna'a ala aini. To kuma a cikin hannun ma Allah ya tabbatar da kansa dama, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wakilta yadayhi yamin, duka hannayen Allah guda biyu dama ne. Kuma da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yaminullahi mal'a, hannun daman Ubangiji a cike take, dab-dab zai bayar da safe ya bayar da rana ya bayar da daddare. To sai suka ce waɗannan sifofin ina za mu kai su? Sannan akwai waɗansu sifofin kuma na aiki su ma da suka rikirkitar, kamar sifar zuwa, Ubangiji ai yana zuwa ko? Kamar yaya Ubangiji ya ce
waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa,
kuma Ubangijinka zai zo ko Ubangijinka ya zo farfajiyar tashin alkiyama a lokacin da mala'iku sahu sahu. To kalmar zuwa. Sannan kalmar daidaito, kamar yadda Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa, kamar kalmar dariya, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku Allah ya nemi su dariya. Mutum na farko mutumin da ya hau kan ingarman dokinsa ya shiga cikin abokan gaba ya dinga yaki har sai da aka kashe shi. Mutum na biyu mutumin da ya ringa kiyamun laila har ya gaji har ya yi bacci, bacci ya kwashe shi sai Allah ya masa dariya. Kuma ya tabbata a cikin hadisi cewa duk wanda Allah ya yi wa dariya to ba za a yi masa hisabi ba ranar gobe alkiyama. Shi da an zo kawai za a ce huce kai, an gama da kai. Duk wanda ya yi aiki Allah ya masa dariya, to kaga kenan tabbatar da kalmar dariya. To sa'annan kuma da kalmar fushi, Ubangiji subhanahu wataala yake cewa menene, innal ladhina tawallaw ghadiba Allahu alaihim, wayanda suka juya ba alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim, tabani labarin wayanda suka nuna soyayya su ga mutanen da Allah ya fushi da su. أقول هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكاد ألا ينافشي لكم سفر العجب shine mamaki ta cikin wannan ayar da muka karanta bal ajibta wa yaskaru to anan mazhabar asha'ira da maturidiya wata mazhabar asha'ira ita ce wacce da yawa anan garin namu ake yin ta in ka duba littafin tauhidi tun nada sa hayatul islam su sharhu ummul barahin su ida'atud dujunna su al kubra su al kubra al kubra su al wusta da yawancin littafin aqidan mu duka akai aka gina cewa idan ka zo kan waɗannan sifofin to kai tawilin su shi kuma tawili shine ana iya fassara lafazi da wata ma'ana ta daban wacce ba zahirin ma'anar lafazin bane akwai dalalatul iqtiran akwai dalalatu kaza akwai dalalatu kaza wannan duk mantiki ne wanda ke karanta mantiki ya gane misali in suka zo suka ce ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a ان الذين يبايعونك من وراء ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله للي وعند سكاي مكا مبايعه اي الله سكاي مبايعه ظاهري سي الله يتي مي يد الله فوق ايديهم اي سن دورا هنانس ني اها اكا هنن مزا الله سما كو تو سي الله يتي انن الله اسمن هنن سي يكي سي سكاي بزي وي زما الله ينا ده هنو با كونغا تاويلو كينن كو suka ce to mun in ya zama yana da hannu ai yayi kama da mutum kenan kuma Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un huwa samiul basir to da me zamu fassara wannan aya sai suka ce ai balarabe yakan ce yadu yana nufin quwwa karfi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa was-samaa'a banaynaha bi aidin ay bi quwwa sannan Allah ya ce tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin واتينا عيسى ابن مريم البينات فيتمي وايدناه اي قويناه بروح القدس وداك كوي زام فسر اليد ده قوه سي مچه يد الله فوق ايديهم قرفن اوبنجي قدره اوبنجي سي تك فسر اليد ده القدره ويبقى وجه ربك ذو الجلال كومي زي متي ا دنيا سي يا قاري فسكر اوبنجين كچه كوي زاتا ونزو ace Allah ba shi da fuska a'udhu billahi ba za a yi ace Allah yana fuska sai dai mu ce me zatin ubangiji to dariya fa sai suka ce ba mu fassara Allah yana dariya ba ya za mu ji mutum ne yake dariya kuma dariya sai kaza ya faru da kaza sannan ake yin dariya dan haka kawai abin da za mu ce shine a sai dai mu ce yarda tunda ai me yake sa kai dariya in ka yarda da mutum in mun ce to ubangiji yayi dariya sai ce ba dariya yayi ba ya yarda ne fushi fa sai suka ce sai mu ce fushin azaba tunda ba zai yi a ce ubangiji yana fushi ba to in kuma zuwa ne fa waja'a rabbuka sai suka ce sai mu ce ai waja'a amru rabbika tunda dama tana yiwa a shafa mudafun abun mudafun ilayhi kamar yadda Allah ya ce was'alil qaryata duk mai hankali ya san ba a tambaye gari sai dai a tambaye yan gari ai was'al ahlil qaryati dan haka waja'a rabbuka wal malaku ai waja'a amru rabbika kuma dama musamman ma a shi al'amru rabbika din akwai shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi a cikin alqur'ani to sai suka zo magana al'ajabu ma sai suka ce ba zai ubangiji yayi mamaki ba wannan shine mazhabar asha'ira ita ce mazhabar da ibn al-arabi al-maliki Allah ya ji kansa da rahama ya karfafa wannan mazhabar to amma idan ka koma gefe guda mazhabar su imamu malik mazhabar da ibnu abdul bar Allah ya ji kansa da rahama ya karfafe ta mazhabar su al-imam al-barbahari sai al-imam ibnu abi asim sai al-imam ahmad ibnu hanbal imamu ahlus sunnati wal jamaa kuma shine mazhabin da ake dangantawa al-muhaqqiquna min ahlus sunnati wal jamaa shine a bar tawili kawai a fassara lafazin a yadda yake kamar yadda al-imam al-qadi iyad Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito a cikin Tartibul Madarik wata rana Imam Malik yana zo na sai ga wani yazo ya same shi sai ya ce masa ya Imam الرحمن على العرش استوى. الله يا ديديتا أكان على العرش كيف استوى يا ديديتا أكتش سي إمام مالك يسون كيد دكان سيدئي سفيان يتي بمتبغنن إمام مالك أن تنبيش يا بشي وإرون ولن اللوك استوى لو أتبع مثل إرون ولن تنبيه بألك أكتش من يا الله يا ديديتا sannan sai ya dago kansa sai ya ce to daidaito dai mun san shi in an ce daidaito ai mun san daidaito ko al-istiwa'u ma'lum amma yaya ya daidaitan ba wanda ya taba gani ba mu sani ba kuma tilas mu yadda ya daidaitan koda ba mu sani ba kuma bid'a ne a zo a yi tambaya a kai sannan Imam Malik ya ce kuma ina ganin kai wannan mutumin batacce ne sannan ya umarnin a fitar da shi kar a ƙara barin sai zai zauna sai da zai sa mutane shakka to wannan ra'ayin shine ra'ayin da Ibn Abdul Barr ya karfafe shi kwarai daga karkashin hadisin nuzul cewa Ubangiji subhanahu wataala yana sakkowa saman duniya lokacin da tulutun dare biyu ya huce su wa'ancan sai suka ce ya za a ce Ubangiji ya sakko in an ce ya sakko to ai abu uku ne za su faru sakkowa dai ba ta yiwuwa sai mai sakkowar ya baro ya zama yana da wuri kuma sai ya baro wurin sanada yanzu wurin sanada ba kowa in ya sakko kuma sai ya cika wani wurin in ya cika wurin da ya sauka din kuma sai ya zanto yana da geji yana da iyaka hakan an ce ya daidaita shi kan daidaito ba zai yiwu ba sai ya zanto abinda aka daidaita din a kansa ya fi ƙarfi da girma fiye da wanda ya daidaita din mun yaka kuma mun yiwa Allah jiki dan haka shi yasa ar-rahman ala arshi istawa ba za mu ce Allah ya daidaita akan al-arshi ba sai dai mu ce Allah ya mallaki al-arshi to ma'ana ya mamaye ikon sa ya mamaye al-arshi to amma gaskiya mazhabar da tafi ita ce wannan mazhaba ta biyun da muka faɗa mazhabin ahlus sunnati wal jamaa wanda Imam al-Baihaqi da wani suka rawaito ce ko dake Imam al-Baihaqi ma min al-ash'ira abun mamaki cewa amir salaf da yawa an rawaito daga wajensu nayi kuskuren danganta abin zuwa ga Baihaqi sun rawaito cewa amir ruha kama ja'at in Allah ya ce bal ajibtu kuma nayi mamaki to ku bar shi irin mamakin Allah kuma ku sa a ranku cewa duk yadda mamakin Allah nan yake ba wanda ya taba sanin yadda yake tunda Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un bari mu baku misali yanzu idan nazo na ce muku ai bakon ya sauka bakon ya sauka ko da baka san me ake ba kawai ka tsinka yi wasu suna magana sai ka ji daidai inda aka ce bakon ya sauka me zai zo a ranka tafiya yayi ya dawo a mota ko a jirgi na sama ko a na ƙasa ko a keke ko a babur dai yanzu gashi dai ya iso gida ko ba haka ba amma in aka ce ruwan sama ya sauka me za ka yi tunani shi ma tafiya yayi ya dawo saboda bako akwai yadda yake sauka tunda ka san bako ka san yadda yake sauka ruwan sama ma an san yadda ake yake sauka tunda an san me ruwan sama an gan shi an ga saukarsa irin saukar bako ce to sai aka ce ai zazzabin ya sauka shi kuma zazzabi irin saukar ruwan sama yake ai farashi yau ya sauka shi kuma farashi fa kaga ai kana sanya geji da iyaka ne a abin da ka sani amma abin da baka sani ba ka iya bashi geji da iyaka ba yanzu bari zo in baku wani misali wani ne sai zo ya ce maka wallahi na huce na ga wani dan mitsitsin raƙumi dan kadan dan mutsilili ban ina jin duk duniya ba raƙumin da ya kai shi kankanta a ranka ya zaka tuno raƙumin nan bai fi girman sauro ba yawa ai duk dai raƙumi dai ka san dai duk mitsitsan takasta dai a ranka dai ka san dai zai kusan ma ya mafi dan akuya ma ko rago ma so ai ka san raƙumi ka taba ganin sa ko ka ga hotonsa ko an baka labarin sa ka gane shi in wani zai ce maka ai na ga wata murkuceciyar tururuwa wannan in za a yi gasar tururuwoyin duniya ita ce tafi kowace tururuwa girma ba za a samu tururuwa a tarihi da ta kai ta girma ba za ta yi akuya ai ta kila ko dan tsakuwa ba ta kai ba saboda ka san turuwa ka san iya girman da za ta yi to waye taba ganin Allah bare ya gane cewa a'a shi Allah ga yadda yake sauka irin ta mutum ce sai suka ce wannan saukar da kuke cewa ba za ta yi ga Allah ba ta mutum ce ai ta mutum daban ta Allah daban dan haka in kana so ka kubuta kawai Ubangiji yana sauka sai ka ce irin saukar da ta dace da shi shi Allah ya tuka ba mu sani ba mai imani da ita dole mu imani da ta shi yasa sai ka ji ahlus sunna suna cewa ka yadda ba tare da ka kamanta ta da wata sifa ba ba tare da ka canja mata ma'ana ba ba tare da ka lalata ma'ana ba ba tashbihi ba tamthili ba ta'fili ba takyifi to wannan aqida ita ce aqidar salaf shi yasa an aka zo fassara wannan aya bal ajibtu ubangiji yace nayi mamaki to mamakin ubangiji anan abu ɗaya da zamu shine zamu kore masa dukkan wata alama ta tawaya mamaki dan adam yana kunshe da rashin sanin abun an mamaye shi ko ba haka ba to kaga ba wacce ubangiji ko ba zai taba zama akwai rashin sani a cikin sa ba saboda me ubangiji ya sifantu da dukkan wata sifa ta kamala to kaga in kai tawilin da sahabul wafa suka ce ana yi irin wannan ne na cewa mu tsarkake ubangiji daga dukkan abin da yake naqasu ne da tawaya shi yasa shekul islam ibn taymiya a cikin at-tadmuriyya aqidat al-aqidat at-tadmuriyya yake cewa ku kwantar da hankalinku al-qawlu fi sifati kal-qawli fi zat ba kun yi da ubangiji yana da zati ba to mutum ba shi da zati yana da zati mana ba kun yi da ubangiji yana rayuwa ba mutum baya rayuwa amma mai isa ba ku ce a saboda mutum baya ba za mu tabbatar wa da Allah ba hankali ya iya seta muku cewa rayuwar ubangiji ba ta mutum bace saboda Allah ya ce laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to kuma wal qawlu fi sifatin kal qawlu fi sa'ir sifatin da ku tabbatar da al qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru ko wal kalamu wayannan sifofin guda bakwai ko dake guda takwas ne asali wacce Abul Hasan al-Ash'ari ya tabbatar da Fakhruddin Razi ya rage daya tunda ku tabbatar da ita wancan ma sai ku tabbatar da su dan haka malamai na salaf suka ce bal ajibtu haqiqa ubangiji yace nayi mamaki sai suka ce abinda ake nufi shine azumal amru indi abin ya girma ma a wani wayasharuna su kuma suna isgili musamman ma kuma muna da hadisi ingantacce daga Abu Hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ajiballahu min qaumin yadkhuluna aljannata bisalasil ubangiji yayi mamakin wasu mutane da za su shiga aljanna da sarka kun gane abin da ake nufi ko duk da wasu suna yi mata suna yi wannan hadisin wata mummuna fassara amma fassarar ba ta dace ba abin da suke cewa shine wai ai akwai wasu mutane da Allah zai shigar da su aljanna sai su ce Allah ba haka muka yi da kai ba mu ba mi za mu shiga aljanna ba mu soyayya ce ta muka bauta maka to aka ce wannan ba haka bane abin da ake nufi shine kamar yadda ammatu shura suka fassara shine akwai mutanen da sun ki shiga musulunci sai da aka je aka yake su aka kamo su da sasari aka kawo su cikin gidan musulunci sai suka ga yadda musulunci yake suka a shaida ba ta lokacin suke ma sai suka shiga musulunci sai suka shiga aljanna me yasa nadiyar shigar su aljanna kamo su da aka yi da sarka aka daure su haka zalika kuma hadisi ya tabbata a cikin musnadul imami ahmad da sunan al-bayhaqi da musnad abi ya'la daga uqbatu ibn amir Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ajiba rabbuka min shabin ubangiji rana alkiyama yana mamakin saurayi laysat lahu sabwa wanda ba shi da irin kuruciyar nan ta samari wacce take janyowa ayo Allah rashin da'a sannan kuma ya zo har ila yau a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito shi da Imam Ahmad ibn Hanbal to yake shine hadisin da na karanta muku ajiba rabbuka min qaumin yadkhuluna aljannata bisalasil to sai zanto kun ga muna da fassara bi bal ajibta ya rasulullahi kai mamakin wannan ƙaryata kan da take wayaskaruna su kuma suna ci gaba da yi maka ba'a wa idza zikiru la yadhkuruna kuma an amsu wa'azi an ce su daina ba sa dainawa ko kuma bal ajibtu ni ubangiji nayi mamaki mana al'amarin nasu ya girmama a wajena matakan girma wayaskaruna kuma suna ta isgili da kai wa idza zikiru la yadhkuruna idan an musu wa'azi ba sa wa'azantuwa wa idza ra'u ayatan kuma kullun idan an nuna musu wata aya ko dai zanto aya min al-ayat الشرعية إذا أتى سوكم مثل آيات القرآن يستسخرون أي يبالغون في السخرية في سكي متك وجنين إنجلي كوكما وإذا رأوا آية تزارة أنونا مثل تم أجزة لتكيك آر نونة سوى الله سبحانه وتعالى ني أي كوكا تو يستسخرون في سدنجا إن إنجلي دولنا آية دا أكا سوكم مكا دا إتا ألف دا سينون da ta'un da aka yastaskhiruna dinnan a alif da sinin dinnan da aka ƙara a jikin wannan fi'ilin lil mubalagha ne kamar fastajaba lahum rabbuhum bi ma'ana sai ubangiji ya kai matuƙa wajen amsa musu wa idza zukiru la yadhkuruna wa in yaraw kulla ayatin la wa in yaraw kulla ayatin wa in yaraw ayatan yastaskhiruna wa qalu in hadha illa sihrun mubin har sai ka ji suna cewa ma ai wannan ba komai bane ba face wato tsafi ne ko kuma dabo wanda yake bayyananne haka dama suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suna ce masa shi boka ne shi dan dabo ne kamar yadda muka faɗa qul na'am haka ne ko afa inna ma hiya zajratun wahida na'am ai za mitina to daga cikin izgilin da suke sai su dinga cewa da manzo Allah yanzu idan muka mutu za a tashe mu wa kunna turaban muka zama turbaya muka zama ƙasa muka rube a ƙasa wa kunna idha ay za mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lama ba'usuna za a sake dawo da mu awa abauna alawwaluna ko iyayen mu kuma na farko fa kul sai manzo Allah ubangiji yace da manzo Allah sai kul ka ce musu na'am za a tashe ku wa antum dakhiruna alhali kuna kaskantattu dakhiruna bi ma'ana saghiruna za a tashe ku kuna kaskantattu saboda kafircin da kuka yi da kin Allah subhanahu wa ta'ala da kin yin bin Allah subhanahu wa ta'ala da kuka yi qul na'am wa antum dakhirun fa inna ma hiya zajratun wahida busa daya ne za a yi muku za a yi fa idza hum yanzuruna sai ka gansu sun tashi suna kallo wa qalu ka ji suna cewa ya wailana hadha yawmuddin ya kai can mu wannan ita ce ranar sakamako haga yawmul fasl alladhi kuntum tu'adun Allah yace wannan ita ce ranar da za a na'am hada yawmul fasl haka ne yau ita ce ranar rarrabe ƙarya da gaskiya alladhi kuntum tukazzibuna wato ku kasance kuna ƙaryata cewa za ta zo kuma yau gashi ta zo na'am
وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين
to ubangiji subhanahu wataala sai ce da mala'iku ukhshiru allazina zalamu ku tashi wayannan kafiran mushrikai inna ash-shirka la zulmun 'azim wal kafiruna humuz zalimun to allazina zalamu anan sune kafirai Allah ya ce a tashe su ku hada su gaba daya wa azwajahum da ire-irensu azwaj anan tana nufin wayanda suke irin su ya tabbata a cikin tafsirin ukhshiru allazina zalamu wa azwajahum a cewa kamar daga sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi kamar yadda aka samu daga Atada ibn Di'amah as-Sadusi da Abu al-Aliya ar-Rayahi cewa Allah zai ce a tashi mazinatan farko tare da mazinatan ƙarshe a kwashi ɗan fashin farko da na ƙarshe a kwashi azzaluman farko da na ƙarshe shine ma'ana wa azwajahum wa akhara min shaklihi azwaj ay afnaf a hada su gaba daya da haka shi yasa ran alkiyama mutanen da suka yi barna a farko za a tashe su da waɗanda suka yi barna a ƙarshe mutanen annabi Lut kamar yadda ya tabbata cikin asar da Allah ya halakar da su ya kifar da su ya dauki alƙaryar su daga ƙasa har sama aka mai da ita saman ta ya koma ƙasa to duk wanda yayi aiki irin nasu a yanzu ya mutu bai tuba ba bai sulhu da Allah ba to za a hada shi da su wasu kuma malaman suka ce abinda ake nufi da ukhshiru allazina zalamu wa azwajahum ana nufin allazina zalamu din maza wa azwajahum wallahi zalamna minan nisa abinda yasa kuma wannan domin kore shakka da shubha ihtirasi ne dan kan wani yanzu cewa mata kuma in sun yi sun ci banza kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'mina wal mu'minati wal qanitin innal mustaddiqina wal mustaddiqati wal mustaddaqa wal mustaddaqati wannan duk gabaki daya domin kore shakka ne da tunani to dubiyun za su iya zama daya amma ba wai tana nufin ukhshiru allazina zalamu wa azwajahum dukkan wuta matar sama'i wuta bace Ubangiji ya ba mu labari cewa akwai matan da daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta na'am lil ladina daraballahu masalan lil ladina kafaru matan da suka kafirta Allah sai ba da misalan imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini kun ga kafirai ne su amma suna karkashin bayin mu guda biyu salihaini fa khanatahuma sai suka ha'inci annabawan ta hanyar kin yin imani da sakon su sai Allah subhanahu wa ta'ala ce me amma annabawan ba su sa zaman su matan annabawa ba su wadatar da su ko waqila sai aka ce da su udkhulan nara ma'ad dakhilina wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu amma cikin mu'minai fa imra'atu fir'aun ita matar fir'auna kun ga mijinta kafiri ne amma kuma ita yar aljanna ce to Allah sai ya ce da mala'iku ukhshiru alladhina zalamu wa ma kanu ya'buduna ku tashe su da abin da suka kasance suna bautawa min dunillahi kuma bayan Allah duk wanda ya bauta wani da ba na Allah ba Allah ba to da shi da abin da aka bautawa din ko me shi in dai abin ya yarda a bauta masa to sai Allah ya tashe su kuma ya azabtar da su gaba ɗaya in kuma bai yarda ba to za a tashe su ne gaba ɗaya domin a tambayi wa'anda aka bautawa din kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gaya mana a cikin suratul furqan sai ya ce a antum adlaltum ibadi ha'ula'i am hum dallu sabil haka Allah zai ce da annabi Isa a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahain kuma duk gaba ɗaya za su bada amsa fahduhum ila siratil jahim kununa musu hanyar da za su bi su tafi wuta saboda dan wuta zai tashi a rikirkice a firgice tsakanin dan aljanna kuwa zai tashi ubangiji sanan ta ce wahudu ila tayyib min alqawl wahudu ila siratil aziz alhamid ila siratil hamid hanyar dama already za a nuna sun riga sun san hanyar aljanna kamar yadda manzo Allah sanan ke cewa dan aljanna ranar alkiyama da an sake shi sai yafi gane gidansa na aljanna fiye da yadda yake gane gidansa na duniya Allah ya sa mu cikin ƴan aljanna. A tafi da su izuwa hanyar wuta aljahim, wacce take za a azabtar da su. To za a gaya musu haka ne, a ce fahaduhum, don ƙaƙƙantar da su da wulaƙantar da su. Sai an je bakin wutar, sai Allah ya aiko da umarni zuwa ga mala'iku, waqifuhum, ku tsai da su, innahum mas'uluna, sai an tambaye su. To wannan shine zo a cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abdullah ibn Mas'ud, cewa lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an khamsin, wancan na Abu Barzah al-Aslami, an 40. To za a tambayi mutum an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madha 'amila bihi, sai ya zama an raba na dukiya kenan. To sai a shigar da su wuta. In aka shigar da su ta ƴan wuta, sun shiga cikin wuta, to sai Allah ya musu wata tambaya ta rashin wacce za ta ƙona musu rai. Sai a ce malakum la tanasaru, to me yasa ba kwa taimakon juna ga ku a cikin wuta? Sai Allah ya ce bal humul yawma mustaslimun, ina a yau duk gaba ɗaya sun miƙa wuya, ba wanda zai iya yin wani abu. Wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun, sai wa'annan su zo su dinga tambayar wa'ancan. Ma'ana a cikin wuta akwai mabiya, akwai kuma waɗanda su ne jagorori, su aka bi suka ɓatar. To mabiyan ne za su zo wajen jagororin suna tambayar su, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin surat Tughafir, fa yaqulu du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna naseeban minan nar qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna Allaha qad hakama bainal 'ibad. Sai su dinga tambaye su, ga tambayan nan, ƙalu sai su ce innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, kun ga fa ku ne a duniya ta'tunana 'anil yamin, kuke zuwan mana ta hanyar ayyukan alheri. Idan kun zo mana ta hanyar ayyukan alheri, sai ku toshe mana hanyar, ku hana mu binta gaba ɗaya, mu yi juyin duniyan nan mu bi ta, amma ku hana mu. Sai zama alyamin, anan ana nufin ayyukan alheri kenan. Kuma dama haka ne, suna zuwan maka ta hanyar alkhairi su hana ka yi. Yanzu kuɗinka za ka kashe ka yi abu kaza, ba gwanda ka adana ba saboda matsalar kaza, sai su hana ka yi. Sai kuma ka zo ranar alkiyama, aikinka bai bari ka shiga aljanna ba, tunda mai yiwuwa Allah ya baka kuɗi don ka shiga aljanna da su ne. Kuma sai shaidanu suka zo suka hana ka ka shiga aljanna da su, sai zama sallarka da azuminka da ikhlasinka da ibadarka bai kai ka shiga aljanna ba. Ko kuma wataƙila Allah ya baka tarin karatu da za ka iya ɗaiɗaita shi mutane su samu, kai kuma sai ka ga ai tunda kana sadaka, kana azumi, kana kaza, wataƙila kuma Allah ba ta nan ya yarda maka ba, ga ta inda ya yarda maka ɗin. Wanda suke ziga ka, suke hana ka bayarwa, ran alƙiyama sai ka zo kana cewa kuntum ta'tunana 'anil yamin, ko kuma bal kuntum ta'tunana 'anil yamin, kun kasance kuna zuwan mana ta wurin da ba yadda za mu yi da ku. Al-yamin bi ma'ana kuwa kenan. Kamar yadda mawaƙi yake cewa idza ma rayatu rufi'at li majdin talaqaha arabatu bil yamin ay bil quwwa, shikenan kuntum ta'tunana 'anil yamin, kun kasance kuna zuwan mana da ƙarfi ta yanda ba yadda za mu yi da ku. To kun ga wannan ita ce maganar kaskanta na ƙasan kenan. Qalu, sai su kuma wayannan na saman sai su bada amsa, sai ce ballam takunu mu'minin, ah ku ne ai kuka yin imani, mu muka ce kakku imani, mu kawai gaya muku muka yi kwazi mu. Wa ma kana lana alaikum min sultanin, ai ba mu da wata fawa da za mu iya juya ku. Bal kuntum qauman taghina, kawai dai kun kasance mutane ne masu ƙetar haddi da wuce gona da iri. Fa hatta alaina qawlu rabbina, dan haka sai maganar Ubangiji ta kaddara da kuma hukunci ta fada akan mu da ku. Inna la za'iquna, da mu da ku din duk muna dandanar azaba mai radadi. Fa aghwaynakum, dan haka mu dai mun batar da ku. Inna kunna ghawina, dama mu ma mun kasance batattu. To bayan wannan dogon tattaunawar, sai Ubangiji ya ce fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikun, da na kasan da na saman a wannan rana gabaki ɗayan su za a tara su ai musu azaba. Allah ce to inna kadhalika naf'alu bil mujrimin, to yadda muka yi da waɗannan mutanen, to kuma haka za mu yi da dukkan wani mai laifi. Ga kakka da kata mutum, kamar yadda Abu Abdullahi al-Iskandarani yake cewa la tusahib man la yuhibuka halu, kakka kuskura ka hada tafiya da wanda
in ka kalli rayuwarsa da sallarsa da maganarsa da zamansa da tafiyarsa da mu'amalarsa da tausayinsa in ka duba su a tsanake ba za su zaburar da kai ba duk mutumin da ba zai iya yi maka tasiri a aikinsa ba kaga kawai yayi wani aiki kawai ka koma gida ka ce to wai ni me amfani na in ban yi irin wannan aikin ba wala yadulluka ala Allah maqalu wanda za ku kwana 10 amma bai taba gaya maka Allah ba to wallahi kar kai tafiya da shi saboda ran alkiyama duk wata abota da wata tafiya wallahi sai an yi nadama akan ta tafiya ɗaya ce ba za a yi nadama ba ita ce wacce aka amfana amfani na lahira wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya laitana laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da izzani harka Allah yace al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin abukai sai sun yi gaba da junan su in ba masu takawa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce yake cewa Allah tu sahib illa mu'minan kakka kuskura ka zauna da mutumin da ba mu'mini ba wala ya'kul ta'amaka illa taqi kuma ko abinci ne zaka zo da mutum ka shigo da shi gidanka ya ci kakka shigo da wanda baya ba shi da tsoron Allah saboda matsalar shi ne zai iya harbarka da rashin tsoron Allah kuma karfin da shedan yake da shi wajen batarwa zai iya bayyana a cikin sura ta dan adam din da ka sani kake kaunarsa kuma ya diverting din kai karkatar da kai daga tafarki kun ga dai yanzu gashi abin da suke cewa fa aghwaynakum inna kunna ghawin to amma abin mamaki da zai baka takeice a halin mu na yanzu akwai wanda shi ya fi sha'awar ɗan iska su ne abokansa wai ka ji mutum ana ce masa yahudu tuba babu yana barai da gaske ta ai abokinmu ne ta za ya ɗan iska ne ai shege ne wannan to ai abokinmu ne ai duk muna tare sawa kenan in ji bangali to ka kuka da kanka saboda zai iya goga maka wannan bala'in la tusahib illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa taqi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun irin su ne in an ce musu kar a bauta wa kowa sai Allah kar a yi kaza sai abin da Allah yake so kar a yi kaza sai abin da manzon Allah ya ce a yi kar abu wani in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yastakbiruna sai kaga suna kafafa suna jinciya su sun fi karfin amsa haka in sun bi ta can za su iya bi ta can aya rayuwar da raba kafa ake in ba ka raba kafa ba baka bi ta can ba baka bi ta can ba in ka bi ta koki ba hanya ka bi ta zaitawa za ta bulle to Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yaquluna kaji suna cewa a inna la tariku alihatina yanzu shikenan haka zamu bar ababan bautan mu li sha'irin saboda wani mawaki haka suke cewa manzo Allah sa majnunin mahaukaci to kuma duk wanda ya daga tutar kira zuwa ga addini ko malami ne shi ko ba malami bane shi to sai an masa izjili ko a gaban idansa ko a bayan idansa sai Allah ya ce bal jaa bil haqqi ƙarya suke yi wallahi bal dinnan izradiya ce manzo Allah ya zo da gaskiya wa saddaqa al mursalina ko manzon Allah tun da yazo bai taba ƙaryata annabawan da suka zo kafin sa ba ya gaskata annabi Nuhu shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata su tilka rusulu ga sunan annabawa ne faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah kamar annabi musa wa rafa'a ba'dhum darajat inna awhayna ilayka kama awhayna ila ibrahima wan nabiyina min ba'di wa auhayna wa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa manzo Allah duk ya gaskata su annabawa wannan bal jaa bil haqq wa saddaqa al mursalin to zamu dakata anan saboda lokaci ya kure a fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah muna tawassuli da kyawawan sunayenka da sifofinka madaukaka Allah ka shiryar da mu zuwa tafarki madaidaici ya Allah muna roƙonka hanyoyi sun yawa ka tabbatar da mu akan hanyarka Allah ka sa muna cikin bayinka da za su yi farin ciki ranar alkiyama Allah ka sa muna cikin bayinka da za a ce irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati lokacin mutuwa ya ubangiji idan mutuwan mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani abin da yake riskan mutane a lokacin mutuwa na canjin tafarki Allah ka yaye mana Allah kar ka jarrabe mu da irin wannan Allah ka sa azumin da muke baki shi rubban za muke ba Allah ka karbi azumin mu Allah ka karbi sallan mu Allah ka karbi qiyamul lailin mu Allah ka karbi karatun alqur'anin mu Allah ka ba mu ikon dagewa da tsayawa akan tafarkin ka ya Allah wannan cuta da ta addabi duniya ta'addabin musulmai ta sa aka dakatar da al'amura na addini da rayuwa ya Allah muna roƙonka kai mana maganin ta Allah muna roƙonka ka yaye mana ita cikin gaggawa ya ubangiji idan ba a yaye ta ba bayin ka ba za su samu nutsuwa da walwala wajen bauta maka ba kuma Allah kana kishin abauta maka ya ubangiji Allah ka yaye mana ubangiji Allah ka tausaya mana ka yaye mana Allah ka saukar mana da ruwa daga sama ya zama ni'ima a gare mu wannan zafi da yake damun mu a wannan yanki namu ubangiji Allah ya mana maganin sa ya Allah barazana da ake kawo mana ta tattalin arziki zai tsaya Allah ka nuna mana kudirarka Allah ka nuna mana ikonka Allah ka ƙara tabbatar mana a cikin zuciyarka kai ne mai azurtawa Allah idan masu tsoro sun ji tsoro mu karka tsorata mu Allah karka sa duniya ta zama ita ce mafi girman abin da muke buri ya ubangiji abinda ka ba mu na arziki Allah ka alkinta mana shi ubangiji Allah abinda bai iso zuwa gare mu ba na arziki ka iso mana da shi zuwa gare mu kuma Allah ka sanya mana albarka a dukkan abinda ka ba mu ya ubangiji duk abinda ka ba mu karka hana mu shi Allah ubangiji karka rage mana sai dai ka ƙara mana Allahumma zidna wa la tanqusna Allahumma zidna wa la tanqusna Allahumma zidna wa la tanqusna Allahumma a'tina wa la tahrimna اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم ارض عنا ولا تغضب علينا اللهم ارض عنا ولا تغضب علينا يا أبنجي منا روقونك ما تم الله كأورا سؤكين كيكاون تفركي يا أم الله كساس زم مهدة لتابن كما سؤيكي لسنرك من زنك صلى الله عليه وسلم الله كأرى من بن سنر النبي صلى الله عليه وسلم هذا تبتوا أكم تفركي سا الله هو فراشي دمكي فاما رئيت الله كمانا ماذا ya ubangiji muna roƙonka akwai bayinka da suke cikin kunci na bashi ana bin su bashi Allah ka zama gatan su ubangiji Allah ka biya musu akwai bayinka da suke cikin damuwa na an rike musu bashi Allah ubangiji ka gaggauta ku fito musu da haƙƙin su ya Allah muna roƙonka duk wani abu da yake cikin zuciyar mu a irin wannan lokaci mai albarka da rahamarka take sauka Allah ka ba mu اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما غيرك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر فاسترنا اللهم إنا نسألك المغفرة فاغفر لنا اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا اللهم إنا نسألك الرزق فارزقنا اللهم إنا نعوذ بك من الداء والفقر والعجز والكسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.